الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yan'uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau uku ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1443, wanda ya daidai da 5 ga watan 4 2022 miladiya, a yau ranar talata, uku ga watan Ramadan, Allah madaukakin sarki, 4 ga watan Ramadan, Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu ci gaba da wannan tafsiri namu da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malamin mu Sheikh Jibril Umar Jibril, Allah ya ji kansa, wanda aka fi sani da masallacin Triam a nan cikin garin Kano a unguwar Fage. Idan ban manta ba, har yanzu muna cikin suratul Taha, kuma mun jiya mun tsaya a kan aya ta 112 a cikin wannan sura mai albarka. Yau za mu tashi aya ta 113, inda Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake cewa:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب ذلني علما.
نعم أبجد ما أفتن سركية وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. Kuma haka ne muka saukar da shi Al-Qur'ani Arabiyyan Balarabe, wa sarrafna fihi min al-wa'idi, muka nau'anta nau'ika na gargadi da tsoratarwa, la'allahum yattaquna, domin ko sa ji tsoron Allah, aw yuhdithu lahum zikra, ko zai farar musu da wa'azuwa ya wa'attar da su su gargaɗi. Fa ta'ala Allahu al-Malik al-Haqq, lalle Allah wanda yake sarki ya ɗaukaka, ya girmama da dukkan abin da ake siffanta shi na ƙasƙanci, al-Haqq wanda shi ne ma'abucin gaskiya. Wala ta'jal bil Qur'ani, kada kai gaggawa ya manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen karanta al-Qur'ani lokacin da mala'ika yake karanta ma. Min qabla an yuqda ilayka wahyu, kafin tun ya gama karatunsa a ce kai ka fara. Wa qurka ce rabbi ya ubangiji zidni ilma, Allah ka ƙara mun ilimi. Anan Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana ba mu labari yayin da ya kasance ranar tashin alƙiyamar can da ya ba mu labari a sama. Tun daga yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman. To yayin da ranar nan ta ranar tashin alkiyama ta zamanto ranar sakamako ne ga wanda ya aikata alkhairi ya ga alkhairi, ga wanda ya aikata sharri ya ga sharri, kuma wannan tabbas ne babu jayayya ko kokonto a bisa haka. To shine sai Allah ya bada labarin cewa ya saukar da alkur'ani domin ya zama mai bishara ga waɗanda suka yi aikin kirki suka yi imani, kuma ya zama gargaɗi ne ga duk wanda yake aikata aikin asha ko wanda bai imani da alqur'anin ba. Kuma alqur'anin ya ba mu labari ya saukar da shi da harshen larabci mabayyani wanda yake cike da fasaha, babu wani soge ko rishin azanci ko kuma dolanci a cikin alqur'ani mai girma. Shine wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya, zai zama wa kadhalika haka kuma anzalnahu mun saukar da shi, sai zama maqufun ne kamar ana magana tun daga can baya da yake wa kadhalika naqussu alayka, haka muke yi ma kissa, muke karanta maka labarin al'ummar da suka gabata. To haka nan kuma again muka saukan ma da alqur'ani wanda a cikin sa ne muke faɗa ma wancan labarin rika na annabawan da suka gabata da abubuwan da ya faru a kansu. Sai yace arabiyan, kuma ya zamanto da harshen larabci, ai da lugar larabci domin ku fahimce shi. Sai Allah ya ce wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna, ai a cikin alqur'ani mun yi bayani, mun kawo misalai da nau'ika da labarin rika da al'amura da dama kala-kala domin ya zamanto tsoro da tsoratarwa a gare ku. Shi yasa a cikin alqur'ani muka yi ta maimaita irin narkon da Allah ya tanadar wa mushrikai, irin narkon da Allah ya tanadar wa kafirai, irin azabar da take a ranar tashin alkiyama da kabari da lokacin da za a zare ranka. Wannan shine wa sarrafna fihi min alwa'idi, muka yi ta kawo al'amura muna ba ku labari yanda azabar take da yanda za ta kasance. Muka sarrafa lafazin, muka yi amfani da lafizza wanda suke da tsoratarwa, domin me? La'allahum yattaquna, ko wannan ya sa ku ji tsoron Allah. Domin wanda yake karanta alqur'ani mai girma yake jin labaran al'ummatan da suka gabata da irin azabar da aka yi musu, yake karanta ahwal abubuwan da zai faru ranar tashin alkiyama, yake karanta abubuwan da zai faru a kabari da tambayan mala'iku da sirai da hisabi da mutum ko dan wuta ne ko dan aljanna. To duk wannan ana kawo mana wannan labarai din, ana sarrafa istar wani lokaci tsoron ya fito a kissa annabi Musa dan mu fahimci yanda aka yi da shi da Fir'auna, wani lokacin ya zama annabi Nuhu, wani lokacin ya zama kawai labarin aka kawo na mutanen da aka jefa wuta, wani lokaci Allah ya kawo mana yanda za ka kasance a cikin wuta. Duk wannan Allah ya ce mun yi a cikin alqur'ani dan me? Sai ce la'allahum yattaquna, domin wannan ya sa su ji tsoron Allah, wannan ya sa ku ji tsoron Ubangiji madaukakin sarki. Ku bar laifuffuka, ku bar aikata abin da yake na haramu, ku bar aikata alfasha. Duk wannan shi ne domin ku ji tsoron Allah, ku kauracewa duk wani abu na sabansa, sannan ku tsorata daga uqubarsa. Aw yuhdithu lahum dhikra, ko kuma ya farar musu, ya akkan musu da wani gargadi da wa'azi wanda zai kai su ga da'a da aikata ayyukan da za su kusantar da su daga Allah. Wato Allah nan sai yake ba mu labari ya saukar da alqur'ani, kuma a cikin yayi bayanin narko da al'amuran da za su kasance ga dan adam bayan mutuwa. Ko dai da farko ya zamanto wannan ya sanya shi tsoron Allah, shine ya kauracewa abin da yake na laifuffuka da zunubai domin ya gama da Allah lafiya. Ko kuma wannan wa'azin da qur'ani in yazo ya farar musu, sai ya auyo hudisa, domin kafin zuwan alqur'ani ba wani gargadi, ba wani littafi, ba wani wa'azi da suka samu. Amma bayan Allah madaukakin sarki ya zo da alqur'ani, kaga sai alqur'anin ya farar musu da tsoro da wa'azi da gargadi, wanda wannan wa'azin zai kai su ga me? Zai kai su ga da'ar Allah, zai kai su da ibadar Ubangiji madaukakin sarki. Domin wannan azzikir anan yuqlaqu alaiha, ana sakin alwa'z alzikir, bi ma'ana tsoron Allah, yin ibada, yin da'a, aikin da zai kusantar da Allah. Duk wannan da jin alqur'ani da sanin fassara alqur'ani shi zai kai ka ga wannan. To sai Ubangiji mata daukakin sarki ya karkake kansa, yayin da ya faɗa mana ya abubuwan da za su faru na tashin alkiyama da kuma saukar da alqur'ani da yayi sai ce fa ta'ala Allah, lalle ubangiji madaukakin sarki al'amarinsa ya girmama ya daukaka. Al-Maliku, wanda yake sarki, al-Haqqu, kuma na gaskiya, ai Allah ya tsarkake kansa kuma ya tsarkake mulkinsa, cewa mulkin Allah na gaskiya ne, kuma ubangiji madaukakin sarki shi gaskiya ne. Alƙawarin da ya yi zai ba da ni'ima ga wanda ya bi shi gaskiya ne. Narko da ya bayar da cewa duk wanda ya yi abin da yake ba daidai ba zai haɗu da fushin Allah, wannan ma gaskiya ne. Annabawan da ya aiko suka ce daga gare shi ne, su ma gaskiya ne. Haka aljanna gaskiya ce, wuta gaskiya ce, dukkan wani labarai da aka bayar gaskiya ne. Adalcin Allah na cewa baya azabtar da wani face sai ya mishi gargaɗi, shi ma gaskiya ne. Kuma lalle Allah madaukakin sarki ya tsayar da hujja akan bayinsa, hujjar da take ƙarara, babu shubha ko rashin ganewa a cikinta. To shi ne Allah yake lalle Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka. Wannan yake nuna mana ne Allah madaukakin sarki sai ya zo maganar mulki. Shi yasa da yawa daga cikin wasu malaman shari'a ko malaman tafsiri suka ce wannan yana buƙatuwa kamar yana ishara ne ga duk mulkin da ba a tafiyar da shi ba a abinda Alkur'ani ya zo da shi, to wannan ba mulki ne na gaskiya ba. Domin da ya ce wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdathu lahum dhikra, sai fa ta'ala Allahu almalikul haqq. Wannan yake nuna mulkin da yake da gaskiya. Mulki wanda Allah yake so shi ne mulkin da aka yi shi akan koyarwa Al-Qur'ani da karantarwa Al-Qur'ani da karantarwa shari'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Duk mulkin da yake bi ɗanɗani ko bai so kano hasken shari'a da Al-Qur'ani da sunna ba, to wannan ba na gaskiya ba ne ba. Shi yasa nan da Allah yake ya saukar da Al-Qur'ani sai tabbatar kuma da mulkinsa na gaskiya ne, domin ya nuna mulki yana zama mulki na daidai, yana zama mulki na adalci, yana zama mulki na kusanci ga Allah. Shi ne mulkin da aka yi shi a kan doron abin da Allah yake so da abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake so, mulkin da aka kamanta shari'ar musulunci a cikinsa, mulkin da aka tsayarwa da mutane sallah, mulkin da aka tsayarwa da mutane zakka, mulkin da aka yi umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake yabo bayin Allah na kwarai, yace alladhina in makkannahum fil ardi yati aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahawu anil munkar walillahi aqibatul umur. Bayin Allah na kwarai wanda halifancin su ya zama halifanci ne suke yi da sunan Ubangiji madaukakin sarki, khalifofi ne a ban kasa na Allah, su ne waɗanda idan muka ba su mulki a ƙamus salata za su tsayarwa mutane sallah. Me ya tsayar da mutane sallah? Su ba sallah muhimmanci, su karantar da mutane yadda ake yin sallah, su umarta a rufe komai na kasuwanci na komai yayin sallah, su sa kula da masallatai da limamai da kula gyaran masallaci da ba shi muhimmanci da tsarkake shi, shi ne a ƙamus salata. Sai Allah ya ce wa atawu zakata, kuma suna ba da zakka, suna amsar haƙƙin Allah a hannun masu kuɗi a matsayinka na gwamna, a matsayinka na ciyaman, a matsayinka na shugaban ƙasa, a matsayinka na shugaba, ka tirsasa wanda Allah madaukakin sarki ya ba kuɗi su fitar da zakka, zakkar kuɗi, zakkar kayan kasuwanci, zakkar kuɗaɗen da mutum ya samu, zakkar dukkan wani dabbobi, zakkar kayan gona, ka baza mutane a gonakai su tsaya, duk wanda ya girbi sai ya fitar da haƙƙin Allah, ba a maja, ba coge, ba ƙin bayarwa. To shi ne wannan mulki kenan. Allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata, su tsaya sai Allah ya ce wa amaru bil ma'ruf, kuma su yi umarni da kyakkyawan aiki. Duk inda ake alfasha, duk inda ake batsala, duk inda ake saba ma Allah, duk abin da yake gidajen da za a lalata tarbiyyar al'umma, duk inda ake sai da kwaya da giya da wiwi, duk wani dan kwaya da inda ake sha da inda ake sayarwa, duk a fatattace su, a hana alfasha ta wujana. Mata su fita akan titi cikin hijabi, cikin sun sa sutura ta musulunci, maza su fita a sutura ta musulunci, a kula da tarbiyyar mutane, a kula da komai da komai. Wanahu anil munkar, kuma a hana dukkan wani munkar. Walillahi aqibatul umur. To kaga wannan shi yake nuna wannan shine mulki na gaske. Yasa malamai suka ce rukunan tsayar da mulki na shari'ar musulunci shine tsayar da waɗannan rukunan guda hudu. Duk al'umma duk mai mulkin da ya tsayarwa wannan al'umma waɗannan ababan guda hudu, to ya tsayar musu da a'im wata turkoki, wata rukunai wanda da su ne shari'ar musulunci take tsayawa. Sai Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi. Kada kai gaggawa wajen karanta alqur'ani kafin a tare karanta ma kafin mala'ika ya gama. Wannan yayi daidai kamar da inda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin sura ta la uqsimu bi yawmil qiyamah. Allah a taha ce la tuharrif bihi lisanaka lita'jal. Kada ka rinka gaggawan motsi da harshen ka ne ta ajala bi, domin kai gaggawan riƙe da haddace alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda tsananin fadayin ya haddace abinda aka saukan man na alqur'ani, in mala'ika jibril yazo yana karanta mishi alqur'ani kafin ma ya kai ƙarshen aya, manzo Allah ya fara daga inda ya fara, domin yana tunanin kwazon sa da saurin maimaitawar sa da biyawa shi zai sa Qur'ani ya zauna a cikin zuciyarsa har ya karantar da al'umma. To yayin da yake wannan gaggawar yake Allah Allah ya fara karatun sa ma lokaci har ya takuɗa da karatun mala'ika Jibril lokacin da yake karanta mishi, shine sai Allah yake wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, kada ka rinka motsa harshenka domin gaggauta karanta shi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, akan mu tare shi yake, haddace shi mu tare shi a cikin zuciyarka, wannan aikin mu ne. Wa Qur'ana, kuma karanta shi din ma da zaka yi aikin mu ne. Fa idza qara'anahu fattabi'u Qur'ana, ka tsaya har sai ya karanta alqur'ani. In ya gama mala'ika din nan ka bi qira'arsa, in aya ko nawa yayi ma kai tsaftana ji kai yana gamawa, in ka bude baki zaka maimaita duk abin da yake, domin mu za mu sa ma karatun a bakin ya fito, ko mu ne za mu tare ma harga a cikin zuciyarka. Dan haka ba bukata ba ake kai gaggawa ya manzo sallallahu alaihi wa sallam. Thumma inna alaina bayana, sannan kuma bayanin sa ma na alqur'anin akan me yake. Wannan shi yake nuna duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara aya, to daga Allah ne, daga wahayi ne. Domin Allah ya ce thumma inna alaina bayana, bayanin ma mai alqur'anin ya kunsa shi kansa Allah yake namu ne. Mu za mu faɗa ma me muke so, kai wa mutane sharhi, kai wa mutane bayani, ka faɗi dokokin, kai dalla dalla mutane su gane me Allah yake nufi. Wannan bayanin naka da fahimtar da mutane alqur'ani shi ma akan me yake, mu za mu ya rasulullah. Haka nan babu wani wanda zai zo ce ma ai zai fahimci alqur'ani ba tare da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba. Yace shi kawai Qur'ani ya ishe mu a jefar da hadisai, to da ya aikin da Allah yi wa Al-Qur'ani ba ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, domin Allah ya ce shi ne zai yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bayani, sannan shi manzon Allah ya wa al'umma bayani. Ya tabbata a hadisi daga Ibn Abbas, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gaggawan kokarin haddace wahayi da ƙarfi. Yana daga cikin abubuwan da yake harraka harshensa. To sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya. Abinda ake nufi, ai idan mala'ika Jibril ya zo ma da wahayi, duk abin da duk lokacin da ya karanta wata aya, to sai ka karanta. Duk da tsananin kwaɗayin haddasa da Al-Qur'ani, amma ka tsaya, Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi hanya mafi sauƙi a haƙƙinsa, domin kai ya wahalar da kansa. Di yanda yake da kwaɗayin, duk lokacin da mala'ika Jibril ya yi wahayi ya karanto aya ya maza ya bi, saboda tsananin son ya haddace, ga hanyar da tafi kowace sauƙi shine ka bari in ya ƙare duk shauƙinka sai ka zo kai ka karanta. To in ka karanta, mu za mu tara ma shi a ƙirjinka, ko mu za mu sa ka karanta mutane daidai, ba za ka yi kuskure ba. to sai anan yace wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi ay bal ansu kai shuru har sai mala'ika ya gama karatunsa sannan sai ka karanta bayan karatunsa wa qul tace rabbi zidni ilma ya Allah ka kara min ilimi wannan manzala sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana neman Allah madaukakin sarki ya kara mishi ilimi har sai lokacin da ya koma ga Ubangiji madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki yayi ta kara mishi ilimi da wannan addu'a shi yasa ba abin da Allah madaukakin sarki ya umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nemi karin sa sai ilimi rayuwar duniya da komai haka aka ce ta miƙa ganinka kada ka miƙa tunaninka da neman Allah ya kara ma dangane da abubuwa na duniya na jin daɗi da haka abinda kawai aka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya kara ya nemi Allah ya kara mishi shine ilimi amma duk wani abu na rayuwar duniya an hana manzon sallallahu alaihi wasallam ya nemi karin sa ko kuma ya miƙa idan sa ya rinka kaiwa ga waɗanda suke jin daɗin rayuwar duniya kuma wannan yake nuna ashe kenan kwadayi da san kai alkhairi yana da kyau ko da ka aikata kuskure to sai a jinjina ma akan wannan kwadayin naka da ƙarfin tunaninka wanda ya sa ka kai domin ka aikata alkhairi shi yasa wani lokacin sayyidina Abubakar ana sallah yaga an yi ruku'u shine ya taho a guje na sassafa yazo yaga za a dago sai ya ruku'u a can bayan sahu da aka dago ya tako da kafa har yazo wajen sahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kara ma fadayin san aikin alkhairi amma wala ta'u kada ka kara domin ba a yin duk yanda kaga cewa liman yayi ruku'u dan san tariska ba a so ka taho a guje ana so ka taho a nutsu duk yanda kake so ka ritsa ba ta so a can bayan sahu kai in an dago ka zo a ka taho ko an dago abinda ka samu ka ritsa kai wannan shine ashe kenan ko da mutum yayi gaggawa san wani alkhairi saboda ananin alkhairin da yake son a zuciyarsa sai gaggawan aikata wani abu to in kuskure ne za a yabe shi akan yayi gaggawa wajen alkhairi amma kada ya maimaita domin shari'a duk yanda kake son ka samu abu to ba za ka same shi ba fa sai yanda shari'a ta fatanta inda farko kai baka san dokokin ba yanzu ka zo kai to sai a sanar da kai amma bayan ka sani in kai to Allah ba zai karba aikin ka ba saboda Ubangiji madaukakin sarki yana son al'umma su bautata mishi da yanda yake a bautata mishi ta hanyar da yake ba kowa kawai kirkiri ina son abu ya zauna yace ina ganin ya kamata in yi raka'a 100 kawai ya tashi Allahu Akbar baka ce ba wannan nafilar da zaka yi waye koyar da kai waye sai a yi ta to garin neman lada sai mutum ya dawo da zulufi sai aikata bid'a wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka Allah madaukakin sarki ya fadakar cewa kada ka rinka saurin karanta alqur'ani ka bi daki daki kuma wannan shine ko mu yanzu anan da Allah madaukakin sarki ya sa mu koyi alqur'ani wajen malamai tunda shi alqur'ani yana daga cikin abubuwan da ba za ka taba koyan shi ba sai ka tsaya a gaban malami saboda akwai wasu abubuwa da malami yake fada a harshe haruf kallon bakin sa shi zai sa ka kware wajen karanta wannan harafin da yake yasa zaka ga malamin musabaka in ana musabaka malaman da suke da danja suna kara baki kawai suke kallo sautin bai cika damun sa ba tun lokacin da harshe ya daga ko ya fito ko ya daki gandan gefe ko ya daki nan ko ya daki sama ko aka dage shi ko baki haka ya fito zai fito wani harfin shine ko nan ne harfin suke bayyana to anan ne za a san ta karanta daidai to wannan kuma yana da buƙatuwa malami kai talaka shi ma ka karanta yana kallon bakin ka yace wannan shadun din da ka karanta ba haka ake fadarta ba wannan sa da kace ba haka ake fadarta ba kuma sai ka ba a hankali kai ma duk da kai malamin ba shine zai fara ma alqur'anin ba kamar yadda aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam kai iya karatun za ka yi a bakin shi kuma ka je kai tattiƙa kai ta karanta kana kaiwa da sawuwa domin kai takarrur din sa yawan ka yau da gobe shine zai taru a kirjinka kuma ka iya karantawa to amma dole da farko sai ka nutsu ka kalli bakin malami kuma ka karanta a gaban malami shi ma ya kalli bakinka ya ga ya harfai suke fita sai ubangiji madaukakin sarki ya cigaba da cewa
wa laqad amidna ila adama qablu fanasiya wa lam yajid lahu azma wa inna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى
نعم وبنجدي ورقة جنسر كيكي ولقد أهدنا إلى آدم للي والله تبت منه القوري da annabi Adam min qablu kafin wannan lokacin fanasiya sai manta walam najid lahu azma kuma muza wata dagiya ba da azma daga wajen shi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama kuma ka tuna yayin da muka ce wa da mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada da annabi Adam fa sajadu mala'iku gabaki ɗaya sai suka yi sujjada illa iblis aba sai iblis shaytan shine ya ki fa qulna ya adam sai muka ce ya kai adam inna hadha aduwwun laka lallai wannan maƙiyinka ne wa li zawjika ko maƙiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati lallai kada ku sake ya fitar da ku daga cikin aljanna fatashqa za ku sha wahala inna laka alla tajua fiha domin lalle kana a cikin aljanna abinda yake na a cikin shi la tajua fiha ba za ka taba jin yunwa ba sabanin waccan duniyar in an fitar da kai shine za ka ji yunwa kenan wala ta'ara kuma a cikin aljanna ba za ka tsarairaita ba za ka zamanto ba ka da tufafi ba wa annaka la tazma'u fiha kuma a cikin aljanna ba za ka ji kishiruwa ba wala tadha kuma rana ba za ta dake ka ba za ka sha zafin rana ba haka aka faɗa wa annabi Adam anan kamar yadda Ibn Abbas ya roto an ambaci dan adam da insan li annahu ahida ilayhi fa nasiya domin tun lokacin an yi alkawari da dan adam sai manta alƙawari shi yasa Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama min qablu lalle mun yi alƙawari da annabi Adam lamun din nan ramu ce mau'i'a lil qasmi wa laqad lamun din nan rantsuwa ce qad kuma sai jumlar da ta zo ta zamanto ita ma tana nuna tabbatarwa harfu tawfiq kaga aka yi rantsuwa kuma aka tabbatar kamar ka ce wallahi tabbas mun umarci annabi Adam mun yi wasiya a gare shi anan ba a faɗi umarnin ba a faɗi wasiyar da aka yi wa annabi Adam ba amma abinda zai zo a gaba an faɗa cewa wasiyar da umarnin da alƙawarin da aka yi wa da annabi Adam shine kada ya ci kada ya ci wannan bishiyar da Allah madaukakin sarki ya hana shi ta bishiyar nan shajaratul khuld wanda Allah zai zo ya ambace ta a gaba cewa shine alƙawarin da aka yi da annabi Adam da Allah cewa duk abin da ka gani a cikin aljanna din nan komai ka ci amma ban da wannan shajaratul khuld din ita kadai ce muka hana ka domin shi daman tashin hankalin dan adam kace mar kakkai wannan abu. Inda yanzu nazo na samu ko mu yanzu in aka zo aka ce ma tun daga nan har can duk ka zo, amma wannan dani bi din shine ba a so ka shiga, to duk hankalinka zai zo ya tare a cewa wai me ya dani bi nan ni sai na shige shi na gabe. To shi ma annabi Adam yake dan Adam ne, Allah ya ce mar komai da ka gani kai amfani da shi, amma abinda muka hana muka kawai wannan bishiya. Min qablu me yake nufi da min qablu? Wasu malamai suka ce ai min qablu hadha zaman, kafin wannan zamanin da muke karanta alqur'ani, daman can a baya mun yi alƙawari da annabi Adam, ko kuma min qablu kafin mu mama kissa, tunda ana kissa annabi Musa ne aka zarto wannan. Sai wasu malamai suka ce damirin yana komawa ga annabi Musa, wato kafin ma annabi Musa yayi wannan gwagwarmayar da Fir'auna, shi ma annabi Adam yayi da shaydan, domin min qablu alƙawarin da muka yi din nan ya manta, fanasiya sai manta. Annabi Adam wanda suka yi ƙira'a da fanasiya sai ya manta, ko fanasi duk yana nufi dai kamar yadda a amashi ya karanta, duk abin da yake nufi din nan tarkul amal, barin aiki da abin da aka yi alƙawari da shi ya bari. Wasu malamai suka ce ya manta ne ala haƙiƙa mantuwa yi, ko kuma haƙiƙa ya manta cewa kada ya ci bishiyar nan ya manta ya ci, ko kuma a alƙawarin kada ya ci din shi ya manta da shi bayan an hana shi. To sai Allah madaukakin sarki ya kama annabi Adam da mantuwar da ya yi a wannan. Ko da mu a wajenmu kaga ai mu a al'ummarmu an cire mana mantuwa, rufe alƙalamu, an ɗauki alƙalami daga farko anan nisyan, duk abin da mutum ya yi da mantuwa mu a al'ummarmu ba za a kama ka ba. To in ma dai ya zamanto a waccan lokacin manzon Allah, lokacin annabi Adam, Allah zai kamu da mantuwar da aka yi, shi yasa ya kama annabi Adam da mantuwar da ya yi. Mu kuma yanzu a lokacinmu, domin alallashi manzo sallallahu alaihi wasallam aka nuna mana daga cikin abubuwan da muka kawo ma na sauki, daga cikin abubuwan da muka danta ji daɗi shine kai ba ma kama ka da wannan mantuwar, amma ga annabi Adam abul bashar wanda shine asalinku yayi laifi ko mun kama shi da mantuwa, sai zamanto kamar wannan ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan yake nuna mana ashe da'a dan Adam da yake wa shedan da'a ce da dadiya. Ko da yanzu mutane sun saba alƙawari, alƙawarin tunda dukkanmu mun yi alƙawari da Allah, to da yawa shedan ya ja mutane sun saba wannan alƙawarin cewa idan aka halice mu za mu zo mu bautata ma Allah shi kadai, ba za mu hada shi da wani ba, kuma za mu tsantsanta shi a cikin ibada. Wasu kuma suka karanta fanasiya, fanusiya, sai aka mantar da shi, wato sai ya zama menene mabniyan lil maf'ul, sai shi dan ya mantar da shi. Kaga wanda suka karanta fanusiya, wanda suka ƙira'a da suka yi fanasiya sai shi ya manta, ko fanusiya sai aka mantar da shi, ai fanasahu iblis, sai iblis ya mantar da shi, da sai mantar da annabi Adam ya manta da shi, sai ce wa lam najid lahu ahuna, lalle ba mu samu wani himma ba, azuma ba, domin al'azmu a cikin harshen larabci shine tasmim, dagewa da jajircewa, da kai kanka kai mu zama muhayya, ka shiryu domin ka aikata abu, ka tabbatar da zuciyarka akan aikin, ka shimmatu kayi niyya, kuma ka kudurce wannan, ka ci gaba da al'amarin. Amma shi annabi Adam ya kasance da ya tabbatar da zuciyarsa ba zai ci wannan bishiyar ba, kuma ya yi tasmimi akan haka, amma da shaydan ya mishi waswasi, ya kawo mishi shakku, to shi ne sai ya zo wannan azumar tashi sai ta yanke, wannan jajircewar da bin Allah sai ku sai rauni ya riske shi kamar yadda yake riske dan Adam. Wasu kuma suka ce wa lam najidahu azma, azma al-azmu as-sabr, haƙuri, ai lam najid lahu sabran an akli shajara wasu masu malaman tafsiri suka fassara haka ai ba mu ga hakurin sa ba wajen tsumbarin cin wannan bishiyar ba mu ga hakurin sa ba kuma zai iya daukar haka a cikin lugha in aka ce fulanu na azama ai sabara ai wani yayi azama shine ai yayi hakuri kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje yake cewa kama sabara ulul azmi minar rusul kamar yadda ulul azmi minar rusul ma'abuta himma ma'abuta hakuri daga cikin manzanni suka yi hakuri akan duk abin da ya same su kaga anan dai Allah ya ba mu labari ya umarci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi wa annabi Adam sujada amma kuma suka yi gabaki ɗayan su sai iblis daman shi iblis illa iblis aba sai iblis ya yi kuma shi iblis din kana min aljinni daman shi daga cikin aljannu yake baya cikin mala'iku فقلنا يا آدم سيمك تياتي آدم إن هذا أدو لك ولزوجك وأن مكين كان دكيد ما تكواتونا تأنا نحو عليهم الصلاة أنا سيأتي سيسبودك أسأنتك جبريل أسأنتك كيد الشيطان وأن بقى أمبتسونا سمابا سيأتي إن هذا للي وأن أدو لك مكين كان a nuna mana cewa lallai shedan din nan makiyinmu ne domin makiyin annabi Adam ne da matarsa Allah ya wa annabi Adam gargadi daga cikin iyayyar shedan ta bayyane ce yayi sanadiyar da aka fitar da kai daga aljanna sai ce fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kada ku sake ku bari ya fitar da ku ku bi daga cikin aljanna in kuka fita daga aljanna ku fuka fado duniya to fa tashqa lallai lallai kun fado gidan wahala da gidan musiba da gidan gwagwarmaya da bala'i yasa sai ka ji wani yana cewa ai shedan ne mana bakin ciki da duk an haife mu a aljanna a kaddara ta riga fata daman sai mun zo nan mun sha wannan wahala duniya gidan wahala ne yasa sai aka wa babanmu annabi Adam gargadi in dai ka tausa duniya to fa tashqa shikenan wahala da ta muna tashanta kuwa ta kona hanya bala'i shine fa tashqa malamai suka ce ai zaka wahala ai iyaka an yas'a fi ikhrajika minha muna gargadin ka kada ka sake ka biye mishi zai kai da kawo wajen fitar da kai daga cikinta in ka fita kuwa fa tab'at za ka wahala za ka wahala wajen neman arziki yanzu kana kwance kake ci kana sha za ka wahala wajen rayuwa za ka dauki nema yana da wahala yanzu sai ka shuka abin da za ka ci sai ka dafa sai ka daka sai ka dafa sai ka ɗebo ruwa sai ka nemi sutura sai ka yi kaza sai ka yi gwagwarmaya amma da komai kana kwance kake yi domin gidan duniya gidan wahala ne duk wanda zai rayu a duniya to sai yayi wahala zai rayu da ita ko da dadi zai zo amma baya zuwa galibi haka sai ya zo da wahalar sa kuma shi kansa dadi da ni'ima da mulki da duk abin da kake zato shi ma akwai kalan wahalar sa akwai wahalar da baka da shi akwai kuma wahalar ka samu kowace da wahalar ta in ba ka da shi sai ka ga ai da na samu miliyoyi na samu gida a waje kaza na samu mota ina fita shikenan wahala ta kare dan baka samu bane ba sai ka samu kuma ita ma wahalar samu za ta biyo ka kuma wata kila yanzu ba za ka iya daidaita wata wahala sai ta fi wahala ba wanda bai da shi gani yake ai na wannan wahalar ta a nemo yau hannu baka hannu ƙwarya yau in fita in samu ai gare in samu ma duk wahalar da zan yi. To wata kila kai wahalar ta je ka nemo ce, shi kuma ya nemo ya tara wahalar ta ya samu kwanciya da nutsuwar da zai ci ne zai da shi. Wahalar shi ya yi bacci ya huta ita ce babu. In ya ganka kana bacci a bakin titi sai sha'awa ubu wani da Allah bai da ko titi, amma baccin sa yake lafiya lau. Ni ina da miliyoyi na kasa bacci. Dubu wani bai mulkin kowa, ni ko kowa zuwa yake tsara mun sai abin da nace, amma na je daki na kasa bacci. Kowa tsoranta nake ji. A zo ai ta mun ladabi, ana tsara mun, ana alaji, ana gaisuwa sai an kai kasa, amma ban san wa yake yi dan Allah ba. Ban san wa yake yi in gitta ya make ni. To kaga gidan duniya dai gidan wahala ce. Ka yarda ba ka yarda ba. Duk abin da mutum ya samu haka Allah ya ce fatashqa, gidan wahala ce. Inna laka, lalle na gare ka, Allah ta ju'a fiha wala ta'ara, ba za ka ji yunwa ba a cikinta, kuma wala ta'ara ko ba za ka yi tsiraici ba. Dan ne Allah madaukakin sarki ya hada yunwa da rashin tufafi. Malamai suka ce a ka'ida ai kamar aka ce ba za ka ji yunwa ba ko ba za ka ji kishiruwa ba, ita ce za ta zama kamar kishiyarta. To amma a nan Allah madaukakin sarki sai ya zaɓi ta'abirin Allah ta ju'a, ba za ka ji yunwa ba, sai ce ko ba za ka yi tsiraici ba, ba za ka rasa tufafi ba. Malamai suka ce a nan Allah ya hada yunwa da tufafi domin ita yunwa ƙasƙanci ne na ciki, domin a ciki ne ake ma ruri. In ina jin yunwa duk ba ku san me nake ji, watakila haka nake, kuna gani na tsam a kudar a cikin ciki take. Shi kuma rashin tufafi kudar a bayyana jikina yake, za a ganna da tsumma, za a ganna in na daga ana gyara kai tsirara, za a ganna hamata ta a waje, ita wahalar a waje yake. To bala'in ciki da na waje sai aka hada su waje daya, sai aka ce inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara, ba za ka ji masifa da bala'in ciki ba, ko babu bala'in waje, domin kana cikin sirarka da ni'imarka na ba Adam a lokacin, sai dai ya tsinci abin da yake so, ya sha abin da yake so, ya ci abin da yake so, ga su tira nan kala-kala ya ɗiba ya ado da ya ga dama. To yanzu zai je wajen da tababa tana nan, yunwa tana nan, tababuwa tana nan, wanda sai an nemo. Za a haɗa shi da ciki wanda baya tuna baya, baya cewa ai jiya ka bani, yau bari in yi haƙuri. Babu sauƙi, kawai ka kawo mishi. To sai aka ce lalle wannan shi yasa a cikin aljanna babu yunwa, a cikin aljanna babu tsiraici. To me mafhumul mukhalafa? Kaga a duniya kenan, inda za ka je can ɗin na duniya, to nan gun kuma akwai bala'i, nan akwai yunwa, nan akwai tsiraici. Allah ya ce wa annaka la tazma'u fiha, lalle kai ba za ka yi kishiruwa a cikinta ba, wala tabha, kuma ba za ka taɓa jin rana ba, domin mina duha, zafin ranar sahara yana farawa, zafin ranar sahara yana farawa daga lokacin da aka yi salatul duha. To wannan zafin da zai fara shine alharrul zahir. To anan ma sai Allah madaukakin sarki ya hada kishiruwa da kuma zafin rana. Saboda me? Sai ce domin dukkan su kuma suna fuskantar gwamma. Kishiruwa zafin ciki ne, wa huwa al-atash. Wadduha rana kuma zafin waje ne. In kana jin kishiruwa ciki ne yake tafarfasa da zafi, in kana cikin rana gangan zahirin jikinka ne yake tafarfasa. To shi ma sai Allah madaukakin sarki ya hada shi. To ashe a cikin duniya duk wannan musibin da za a same su a aljanna babu su. Ashe duniya gidan wahala ne. Shi yasa duk wanda ya zo duniya ya ce hutu zai yi, zai ji daɗi. To ba gidan jin daɗi ne ba, kaji yadda aka faɗa. sai ka dage ka samu. Ba za ka zauna ba kullun ba za ka fita ba, ka dage ka samu, kai aiki da hannu, ko ka samu abin da za ka dogara da kanka, ko ka samu abin da za ka yi sana'a. Ba zai yi a ce ba za ka tashi ka yi wannan abubuwan ba. Idan ba ka yi wannan ba, to menene? To sai zamanto gabaki ɗaya wahalar ta ƙaru kan wahala. Naka gidan duniya gida ne da sai ka tagi, ka ture yunwarka da wahala, ka ture ƙishirwarka da wahala, ka ture stress da za ka sa ka iya sanya ta da wahalar da za ka yi na aikin yau da gobe, na dare da rana, domin ka rufa ma kanka asiri. Kanka zama kullum sai kuma aluja, wani shi ya je ya wahala, ya dage ya samu, ya hana idansa bacci, kai ka zauna kai ta zaginsa bai baka ba, kai kuma baka wahala ba, baka yi komai ba, kana zauna. Wani ya je baka san yanda aka yi samu ba, baya zauna baya tsaye, kai kana kwance kana hutawa ka, amma kuma kana zargin wai dan me bai baka ba, ayyana da shi, kai me yasa baka tashi ka nema ba, tunda gidan nema ne. Amma ka ga mutum da ƙarfinsa da komai ya zauna so yake komai a bashi. Wanda ya je ta yawo cikin ranar nan a kasuwa, ya ta lissafi, ya ta ɗinki, ya ta kafinta, ya ta adaidaita, sau ya sha wahala, ya samo kuɗinsa, ya zo yana huci, shi kuma da yake inuwa wato yake kuma sai ka ɗauka ka bashi dole. Ba wani ihsani naka ne da karanci za ka ga ya cancanta in ba wannan, in bai baka ma ba don me za ka zarge shi? Kai ma ka tashi ka fita ranar kai ta yi, kai ta aiki. Domin asali rayuwar duniya gidan wahala ne. In ka zo za ka dage ka nema don ka rufa kanka asiri, za ka dage ka yi aikin Allah don ka samu kwanciyar hankalin lahira ka nutsu. To dole sai ka wahalar da kanka wannan wahalar guda biyu. Idan kuma ba ka yi ta ba, to za ka shiga cikin wahala har abada. Allah ya kiyaye mu, sai Allah ya ci gaba da cewa
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
نعم في الله مدوك جنسر كيتي فوسوس إليه الشيطان. Sai shaiɗan ya kawo mishi wasu-wasu, ya kawo mishi shakka. Ƙala ya ce, ya Adamu, ya kai Adam, hal adulluka ala shajaratil khuldi, shin ba zan nuna ma ba bishiyar tabbata ta dawwama wanda ba za ka taɓa mutuwa ba in ka cita, wa mulkin la yabla, kuma ka samu mulkin da ba zai taɓa gushewa ba. Fa akala minha, sai suka ci wannan bishiyar. فبدت لهما سوآتهما sai dandanan suna cin bishiya, sai gabaki ɗaya tsirancin su ya bayyana, tufafin su gabaki ɗaya fita daga jikin su suka zama tsirara. Watafiqa yakhsifana alayhima min waraqil janna, sai suka zama to suna jin kunyar Allah, suna guduwa, suna kuzgo ganyayyaki, suna toshe gaban su daga cikin ganyayyakin gidan aljanna. Sai Allah ya ce, wa asa adamu rabbahu fagawa, lalle annabi Adam ya sabawa ubangijinsa da cin wannan bishiyar, ya tafa gawa, don haka sai ya bata, ya kakkau, ya kauce daga kan dede. Sumattabahu rabbuhu, sannan ubangijinsa ya zaɓe shi, fataba alaihi, yayi tuba a gare shi, wahada, kuma ya shiryar da shi. Anan Allah madaukakin sarki ya bamu labari, yace fa waswasa ilaihi shaytanu, shaiɗan sai ya zo ya mishi waswasa. Waswasa ɗin nan ya zo ya mishi dadin baki, ya mishi wasiwasi, ya sa mishi shakka. Me yake mishi a dadin bakin wasiwasin da ya saka mishi? Haka yace, ya Adamu hal adulluka ala shajaratil mulki kulli wa mulkin la yabla. Shine zakin bakin. Bari in nuna ma wata bishiya, in ka tita zaka dawwama ba za ka taba mutuwa ba, ko ba za ka taba fita ce ka cikin wannan ni'imar ba, kuma za ka samu mulki, mulkin da ba zai gushe ba. Wanda ai da wannan shine karshen jin dadi, ba zan mutu ba kuma zan dogara kullun a sama ni ne mai mulki. Sai ce in ka ci wannan bishiyar ka samu wannan daraja. Ba kawai haka ya faɗa mishi ba, sanda ya mishi rantsuwa. Shi yasa a wani wajen yace wa qasamahuma, sanda ya rantsa musu yace wallahi na rantsa da Allah abinda nake gaya muku gaskiya ne, kuma inni lakuma laminan nasihi, lalle ni nasiha nake muku, domin abinda zai amfane ku ne na fito na rada muku. An hana ku ne ku ci, dan in ba ku ci ba za a iya rubuta muku mutuwa, za a iya kwace mulkin aljannan nan ka tafi ƙasa. Amma idan ka ci shikenan ka shanye wannan abun, yanzu ba yanda za a yi da kai, za a bar ka dawwama kuma za ka yi ta mulki, kuma wallahi da gaskiya nake. To shi kuma mutumin kirki in ka rantse mishi da Allah, abinda zai dauka mai gaskiya ne. So da yawa mutanen kirki in ka rantse musu da Allah suna yarda, so da su suna ganin su za su auna kansu, don kowa yana mu'amalantar mutane da yanda yake mu'amalantar kanshi. Wani in ka zo kai rantsuwa ɗari billahi lazi kawo ba habawa ne, me za ka yi wa? Saboda ya san shi zai iya rantsuwa a kan ƙarya, to don haka danne za ka yi mishi rantsuwa ka ja hankalinsa? Amma wani wanda yake firgice ba zai taɓa rantsuwa ba, in ka ce wa aiwa ne shi kenan tun da ka rantse ga shi, to da shi a imaninsa ba zai yi a rantse a kan ƙarya ba. Amma wanda ya rantsuwa dubu a kan ƙarya ta wuce tarihinsa da haka, don ka zo ka rantse mishi zai yarda? Sai ba ta rantsuwa za ka min, ni a daina ta rantsuwa, ni ka ba ni wani abu na riƙe a hannuna na kama dahin. To shi ma da aka zo aka rantse mishi sai yarda wannan bishiyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abu Huraira wanda Abu Dawud ya rawaito, manzo Allah ya bamu labarinta, yace inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata amin ma yatqauha. Yace a aljanna akwai ta bishiya, matafiyi zai tafi shekara 100 a inuwarta yana tafiya ba zai iya wuce inuwar ba. Wa hiya shajaratul khuldi, yace ita ce wannan bishiya ta dawwama, wanda Imamu Ahmad ma ya fitar da wannan. To yayin da aka ruɗe shi sai ce fa akala minha, sai suka ci. Annabi Adam da ya ci, matarsa Hawa ta ji a ce da shi, bin shi take, da haka ya suka ci. Fabadat lahuma sawatuhuma, nan take kuwa sai tsirararsu, sai al'aurarsu ta bayyana, tufafin duk ya gushe, suka zansu ga shi ga ita tsirara. To wannan ya jawo kuma suka gigice, suka yi ta neman cewa ya za a yi kuma Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ga su saba masu. Sai ce wa tafita yakhsifana alayhima min waraqil janna, sai suka zamanto suna ta ƙoƙarin kuma ya za su cikanta kansu daga wannan ganyen bishiyoyi suke tsunkowa, domin ya zama wata makariya dangane da auransu. Sai Allah ya ce wa asa Adamu rabbahu fagawa, annabi Adam ya saba ma Ubangijinsa, fagawa kuma ya zo ya ɓata, ya ɗau hanyar da ba daidai ba. Wannan yake nuna kenan, malamai suka yi ta bayani, shin annabin Allah ma'asumi ne? To ma'annan Allah sai ce fa asa Adamu rabbahu, shin annabi wanda yake ma'asumi zai yi sabo? To suka ce a'a, wannan ayar gaba ta nuna mana kafin annabta ne, domin a gaba Allah ya ce summat tabahu rabbuhu ay summat tafahu sannan ubangijinsa ya zabe shi ya bashi annabta. Kuma anan in ka kula sai aka ce wa asa adamu rabbahu fagawa, adamu ya saba ma ubangijinsa fagawa kuma ya bata. Na farko sai muka ce malamai suka bada amsa a na farko cewa kafin ya zama annabi ne, domin Allah ya ce tumastabahu rabbuhu, sannan ubangijinsa ya zabe shi da annabta wahada kuma ya shiryar da shi fataba alaihi wahada. Ashe wancan ma'asiya din da ta faru ne kafin risala, kafin annabta, daka ba za a yi la'akari da ita ba. Sannan anan Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa, amma in ku kula jamiri bi ake fa akala, shi da matarsa suka ci, shi da matarsa suka yi tsirara, shi da matarsa duk jamiri, amma da Allah ya zo zargi sai aika shi ta layin din zargin akan wa, akan Adam, saboda ya nuna ma ita mata bin miji take, mijinta ne ta ga ya aikata. Wannan shi ne babban dalilin da aka ce kada musulma ta auri kafiri, saboda ita mace tana da rauni duk inda mijinta ya ja ta, ja zai za ta yi matuƙar. Yadda ta san mijinta ya tirbishi a yasi, ba za ta da mai kawai ita ma sai ta tira, sai aka saba da ƙissa sun ce, to da aka tashi zargi sai zargin ya ƙare a kan miji. Duk yanzu duk abin da kake yi matarka kai ka ɗora ta a kan mummunan hali, to wannan mummunan halin da ka ɗora ta a kai Allah sai ya tambaye ka. Shi yasa Allah sai ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, namiji shine mas'ul, kai ya kamata ka tsara da duk wani hanyoyi da zaka bi na ka ɗora matarka akan daidai, sai dai in kai taki wannan baka da matsala, kai duk abin da kai. Haka mata annabi Nuhu tai, haka mata annabi Lut tai, kanata tahta abdayni min ibadina salihaini fa khanatahuma falan yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nara ma'a dakhilin, haka suka yi. Amma dai namiji ka san kai ne mas'ul, thumma tabahu rabbuhu, sannan ubangijinsa ya zabe shi da annabta fataba alaihi, Allah ya tubar mishi dangane da laifin da yayi, wahada kuma ya shiryar da shi. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Huraira, manzala sallallahu alaihi wa sallam yace wani lokaci annabi Musa ya yi jayayya da annabi Adam, annabi Musa ya kalli annabi Adam yace kai ka fitar da mutane daga aljanna da zunubanka, kasa din muka je duniya muka sha wahalar duniyan nan. Annabi Isa kai fada annabi Adam yace duk kai ka ja mana annabi Adam, kai laifi ka sauka duniya muka je muka daddaki dandani kudan da dukkan mu nif muna aljanna, faruwar mu da wannan wahalar ta nema, faruwar mu da fetur yayi tsada, menene matsara, shinkafa ta tashi cefa ne, ba tattasai ya kare man gada ya zama 30 wane, duk faruwar mu. Qala Adam, sai annabi Adam ya ce wa annabi Musa, ya Musa anta allazi istafaka Allah bi risalati wa bi kalamihi, kai ne fa wanda Allah ya zabe ka da manzancin sa, kai ne kadai Allah ya zance da kai duk wannan darajar da kake da shi. Amma atalumuni ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani, yanzu zaka zarge ni akan al'amarin da Allah ya rubuta mun a kaddara ta kenan tun kafin ya halitte ni, ya kaddara mun sai na ci wannan sai mun sauko kasa da ku aka yi kaddara, yanzu kai zaka zarge ni abun Allah ya kaddara mun. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai annabi Adam ya kada annabi Musa, annabi Musa ya sallama ya ce eh ba laifin ka bane, kaddara sai ta zo da mu, daka kai yanzu ka zo kai ta jin haushi kaka ba annabi Adam ne ba, dai ba dan gida muna can aljanna, to dama Allah ya kaddara ya ka sauko, in ka sauko ma a Najeriya to karshen kaddara kenan, ba ma a Makka ba ko a Dubai ko a wani waje inda zaka dan ji dadi ko a Qatar, kaga shine zaka dan ji dadi ma ka sauko duniya, a Najeriya aka yuka a wannan kasar da komai wahala ne, wuta ta gagare mu, ruwa ya gagare mu, komai ya gagare mu, a wannan kasar da ya kamata a ce mun fi kowa jin daɗi, a wannan kasar da tun daga 1960 zuwa yau da ake an yi abin da ya dace ko 50 cikin 100 ne da yanzu ana kwatanta mu da su Malaysia da Dubai. A wannan kasar da muka taso mun zarce su South Korea, mun zarce su Brazil, mun zarce su wajen 1960 ba ka isa ka haɗa Najeriya ba da su Malaysia su South Korea suwaye ba su isa ba. A wannan kasar da mu Saudiya take zuwa shugabanninta su yi kuka mu kai musu taimako. A nan Sardauna yake ɗaukar bishiyoyi da damino da kuɗi yana tafiya da shi ya kai, ana tarasta da jirgi a shimfiɗa mishi kafin ga mai kuɗi ya zo ya ba Saudiya gudunmuwa. Haka ba muke, amma yau duk inda muka kai wutar lantarki ba mu da ita kawai saboda menene wasu shubuhu dabbobi ko ma mun fi dabbobi bata. Wani abu ne mutum ɗaya zai kwashe kuɗin da duk wutar nan za ta gyaru. Yanzu akwai ɗaiɗaikun mutanen da ɗaiɗaiku ne ɗai in aka gyaro su aka ƙwato kuɗinsu sai an ba mu wuta 24 hours. Suna nan suna rayuwa sun yarda duk al'umma su rinƙa shan wannan wahalar. Shi kaɗai da 'ya'yansa ya tare kuɗi ko bai isa ya ɗauko kuɗin ba saboda jakanci da dolanci da hauka irin na ɗan Afirka na ɗan Najeriya. Trillion a account ɗinsu, wani yanzu yana da billions zai so ya taɓa account don ka'aji. Akwai wanda yanzu yana da kusan billion 100 a account ya shekara 20 bai taɓa ta ba. Ya sace na mutane ya ajiye ta wanda ta isa ta rayar da mutane. Yanzu wannan ya je sai Allah zai kyale shi wani shiga aljanna yanda ake wahalar nan. Ina tabbatar muku wani wallahi wani daga cikin manyan ƙasar nan wanda kuɗin ƙasar suke hannunsa dalilin da lokaci ɗaya ya yi ritaya kawai shi ne dalilin shi da bakinsa yake faɗa mu ya ce a lokacin da ya ritaya akwai sama da biliyan 100 wanda zai raba amma ya ritaya ya bari. Ya ce saboda ya ce tafiya ta kama shi a cikin jip ya shiga wani ƙauye a cikin jigawa ya tafi kaza yana cikin jip ɗin ya tafiya ya ga mata da itace ya gama ce da ruwa kilomita biyu a ƙasa a cikin rana ana azumi ta ɗauki ruwa za ta kawo ya tuna kuɗin Najeriya da ya isa duk wani ɗan Najeriya a kai mishi famfo 24 hours da wuta a gidansa ya yi. Ya ce mun ya dinga kuka daga ƙauyen nan har da ya zo Kano ya hau jirgi ya koma Abuja yana sauka Rizayin ya ce mu je mu cewa Allah ne wannan al'umma suke shan wannan baƙar wahalar ga arzikin da yake nasu ga dukiyar da take hannun mutane nasu ni za mu ce ma Allah ba wani dalili da za mu shiga wannan wahala ba wani dalili mu ne ba mu tsara kanmu abin da ya kamata mu tsara kanmu ba ba mu yi abin da ya kamata mu yi ba. Allah ya kyale mu da halinmu saboda mafi yawa kashi 90 cikin 100 azzalimai ne mu barayi ne mu masu son kai ne mu. Sai sa muka shiga cikin wannan wahalar ta duniya ta zamanto tamu banda akwai wanda Allah ya kaddara akwai kuma wanda muka kaddara ma kanmu shine nake cikin wannan wahala. Allah ka yaye mana, Allah ka ba mu shugabannin da za su fitar da mu daga cikin musibin da muke ciki, Allah ka ba mu mutanen da za su riƙe amanar mu, Allah ka taimake mu da taimakonka, ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka kare mu da dukkan wata musiba, Allah ka sa duk abin da muke karanta Allah ka ba mu ikon aiki da shi, Allah ka ba mu ikon aiki da abin da kake so, Allah ka tsare mu da dukkan wani sako naka, Allah ka taimake mu ka kawo mana ɗauki ka sa albarka a rayuwarmu ka karɓi azuminmu ka karɓi dukkan ayyukanmu na alkhairi ka yafe mana laifuffukanmu da kurakuranmu da abubuwan da muka aikata da ganganci ya Allah duk ka yafe mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.